السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى مسلمي ودن دسكي حلرشي أولن مسلات ودن دسكي سورارمو دقا جدا جنسو دما ودن دا زاس سورارمو أكفا في دبن دبن ine muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa daga wurin Allah mai tsarki sannan mai albarka wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau alhamis 20 ga watan Ramadan Hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1446 wanda ya daidai da 20 ga watan March haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2025 Allah madaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsiri alqur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja da fatar Allah madaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu ya karbi azumanmu da sallolinmu da sauran ibadodinmu amin sannan ya biya mana dukkanin bukatunmu yau shine zama na 34 kuma karatu na 34 kaset na 34 a cikin tafsirin muna suratul isra wanda gabanin mufara zan ƙara tunatar da mu cewa an fashi goma da ƙarshe yau da an yi magariba to an shiga daren 21 wanda yana daga cikin wuturi na goma na ƙarshe, inda ake fara kirdadon Lailatul Qadri, daren nan da Allah maɗaukakin sarki yake baje cikin shi. Idan za a rubuta ka mai arziki wanda zai arziki da nan zuwa baɗi, to a cikin wannan daren na Lailatul Qadri ne ake rubutawa. Kuma za a rubuta ka cikin matacci, cikin dai wannan daren ne duk wata ƙaddara wadda za ta same ka, duk wani abu wanda zai same ka a cikin wannan daren ne na Lailatul Qadri, Allah maɗaukakin sarki yake hukuntar da shi, kamar yadda muka yi bayani. Don haka mu ɗau ɗamara, da an yi magariba daren ya fara, daren yana ƙarewa ne zuwa asuba. In an yi sallar asuba, to shi kenan daren kuma ya ƙare. Kaga bayi ne ba ne ko dare ne, da haka tun daga yau ka fara ciyarwa, ka fara ɗiba kana bayarwa fi sabilillah. Da an yi magariba ka ciyar, ka ciyar da wani ya yi suhur, sa'annan duka wani alkhairi da za ka yi to ka yi shi da dare tsakanin magariba zuwa asuba. Sa'annan ka yawaita karatun Qur'ani, kuma ka tsayu wajen sallan dare. Sa'annan ka yawaita addu'o'i, ka yawaita tasbihi, ka yawaita zikiri, ka kira Allah da sunayen shi masu kyau. Daga cikin sunayen Allah kuma akwai waɗanda suke a azam masu girma, to ka zaɓo su kamar ya hayyu ya qayyum. Sannan ga addu'o'i nan daban-daban waɗanda suke ma'asurai, su ma ka ɗauko su ka sa su gaba, ka riƙa roƙawa, ka roƙan ma kanka duniya da kuma lahira, ko ka roƙa fi duniya hasana wa fil akhirati hasana. Kada ka roƙi duniya kurum, taɓewa ce dukkanin taɓewa mutum ya zambe da alƙibla face duniya, wadda ya ƙalilan ce. Idan ka kwatanta rayuwar duniya da rayuwar lahira, rayuwar duniya rayuwa ce ƴar ƙalilan, don haka kada ka zaɓi ƴar ƙalilan ka watsar da rayuwa wadda take ta gaskiya, wadda take wanzajjiya. Ka dibi ko shekarun da za ka yi cikin ƙabari, in ka shekara 80 duniya ko shekara 90 duniya, to shekara 1000 nawa za ka yi cikin ƙabari? Kana guri ɗaya ba yawo ba zuwa ko ina. Ka kalla kuma ka ga iyayenka ko ƴan uwanka ko danginka da yawa sun tafi, ko ba ka kai ma ka san sai ka tafi. Sannan ka duba ka ga masu albarka, manyan mutane, mazaitan musulunci guda nawa suka tafi, manyan malaman musulunci, har a kai zuwa ga annabawa da manzanni, har a fi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, duk sun tafi ko? Don haka ka san labudda kai ma sai ka tafi. Don haka ka roƙa fi duniya hasana wa fil akhirati hasana. Sannan ka roƙan muna sauƙi na wannan musibu da muke ciki, tun daga musibu na yunwa da tsadar kayan masarufi, zuwa ga musibu na tashin hankula, kashe-kashe da satar mutane, da dai sauran musibu waɗanda muke fuskanta. Ka roƙa muna Allah sauƙi cikin kowane irin yanayi. Sannan ka roƙa muna Allah maɗaukakin sarki ya lullube mu da arziki, ya kuma shiryar da mu tafarki wanda yake madaidaici, ya kuma gafarta muna dukkanin zunubanmu. So kada a yi wasa da waɗannan darran, darrai ne waɗanda suke masu matuƙar daraja. Ina fatar Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da waɗannan daren. Allah maɗaukakin sarki ka datar da mu. Haka ma waɗanda suke a Saudiya, wato waɗanda suke Makka ko Madina, domin ko Saudiyar ba ko ina ba, Makka ko Madina, sai kuma waɗanda suke masallacin Baitul Maqdis, to su ma waɗannan suna da garabasa mai yawa, su ma su riƙe wannan wasiya wadda na yi, sa'annan su riƙe su roƙan muna, kada su roƙan makansu, su roƙi duniya da lahira, sannan su roƙan muna. Allah ya ba su ikon ɗagawa daga nan sun tafi, to su roƙan muna dukkanin alkhairi, su roƙan muna dukkanin albarka, su roƙan muna sauƙi, su roƙan muna gafara, su roƙan muna alkhairin Allah dai, ko dukkanin nau'i na alkhairin Allah, kuma su roƙa dukkanin biranen musulunci na Najeriya, ga kuma masoyanmu, maƙwabtanmu, ƴan uwanmu, mutanen Nijar, su ma a roƙan musu, a roƙan musu kada ka fifitar da na Najeriya a kan na Nijar. Duka abu ɗaya muke, uwa ɗaya uba ɗaya muke, muna son juna, mun yarda da juna, muna mu'amala da juna, kuma muna tare da juna, ba abinda ke raba mu. Sannan da sauran ƙasashen musulmi ko ina a faɗin duniya, ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu, ya kuma biya mana dukkanin buƙatunmu, ya kuma lullube mu da albarka da alkhairi da arziki na daga gare shi, ya kuranye mana dukkanin shari, tashi a hankali da bala'o'a waɗanda muke fuskanta. To a cikin karatunmu jiya, mun tsaya ne yabon da Allah maɗaukakin sarki yake ma Annabi Isma'il da Annabi Ibrahim mahaifin shi, ko wanda na shi yana da nasaba da irin alkhairi da imani wanda ke ga jikoki Annabi Isma'il alaihi salatu wassalam, waɗanda su ne al'ummar musulmi. Kaga an ce wata rakna alaihi fil akhirin, an bato kyakkyawan an bato ga Annabi Isma'il, kuma wannan ayar takan fassaru da cewa an bar kyakkyawa an bato ga Annabi Ibrahim, wanda ma mafi yawan malamai sun fi cewa Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sai dai ana fassara shi ga dukkaninsu su biyu, Annabi Isma'il da kuma Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. To Allah ya bar kyakkyawa an bato ga al'umma wadda ta za ta zo ta ƙarshe. Gashi dare da rana yabonsu muke yi, ko? Dare da rana yabonsu muke yi, da duk an ka ambace su sai mun yabe su, kuma sai mun tuna da ayyuka na alkhairi waɗanda suka aikata. To sai Allah maɗaukakin sarki yace salamun ala Ibrahim, aminci ya tabbatu ga Annabi Ibrahim, wato amincin Allah, dukkanin amincin Allah ya tabbatu ga Annabi Ibrahim. Kazalika najzil muhsinin, kuma kamar haka ne muke saka ma waɗanda suke suna bauta ma Allah kamar suna ganin Allah, ko? Duk da yake sun shaida ba su ganin Allah ɗin, amma dai suna da shaida, dukkanin shaida ta cewa Allah yana ganin su. Innahu min ibadinal mu'minin.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innahu min ibadinal mu'minin.
Allah maɗaukakin sarki yace innahu, lalle shi Annabi Ibrahim, min ibadinal mu'minin, yana cikin bayinmu waɗanda suke mu'minai. Imanin Annabi Ibrahim wallahi wani babban al'amari ne, imani ne wanda yake cikakke, wanda malamai suka tabbatar da cewa Annabi Ibrahim yana cikin mutum biyar da suka fi kowa imani a tarihin ɗan adam. a tarihin duniya yana cikin mutane biyar da suka fi kowa imani, waɗanda ake kira ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul, ma'abuta girma, ma'abuta fifiko daga cikin manzanni. Ko a cikin manzanni su biyar ne ba wanda ya kai gare su, wanda ya fi kowa imani, ya fi kowa daraja, ya fi kowa ɗaukaka, ya fi kowa girma a gurin Allah, shi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, as-sadiqul masduq, shi babu kamar shi a cikin bayan Allah gabaki daya. Sa'annan na biyu malamai suka tabbatar da shi ne Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, a cikin mutane da kaɗai da Annabi sallallahu alaihi wasallam, to babu kamar Annabi Ibrahim, shi ne na biyu. Na uku kuma shi ne Annabi Musa alaihi salatu wassalam. Annabi Musa alaihi salatu wassalam, to wajen na hudu da na biyar ne suka dan samu sabani. Na hudu wasu suka ce Annabi Nuhu alaihi salam, wasu suka ce Annabi Isa. Amma musa Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam a matsayin na hudu, Annabi Isa alaihi salatu wassalam shine na biyar. Waɗannan sune ulul azmi minar rusul. An fahimci wannan? Kada wani ya ɗauka cewa an ce la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, ko ba a bambanta tsakanin manzanni, ya ji mun bambanta waɗannan biyar. Wacce ayar tana magana cewa ba a bambanta su, dukkaninsu daga Allah suke, dukkaninsu imani ake yi da su cewa manzannin Allah ne, kuma dukkaninsu musulmi dole ne ya yadda cewa Allah ya aiko su saƙonsu sun zo da shi ne daga wurin Allah. Ba a bambanta a ce wannan saƙon shi rabi da rabi ne ko kuma menene, a dukkaninsu manzannin Allah ne. Amma wajen daraja kuma ba ɓangaren imani ba, wajen daraja kuma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da su ma kansu manzannin daraja daraja ne.
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ.
Allah madaukakin sarki yace tilka rusul, yace wadancan nanka manzanni ne, faddalna ba'dahum ala ba'din, mun fifitar da sashi akan sashi, wasu daga cikinsu sun fi wasu a ɓangaren daraja. Minhum man kallama Allah, cikinsu akwai wanda ma ya yi zance da Allah, ko Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi zance da Allah, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi zance da Allah, sannan wa rafa'a ba'dahum darajat, Allah ya ɗaukaka ya fifita ɓangaren su da ainihin daraja, ba mataki ɗaya suke ba, babu kamar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To kun ga Annabi Ibrahim shine na biyu, ko daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai shi. Muna da hadisi a sahihul Bukhari, hadisi na 3349 da hadisi na 4740 a sahihu Muslim, hadisi na 2860 al-Musnad na Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a, as-Sabir fil Mihna, hadisi na 2750. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yusharun nasu hufatan uratan gurla, ainin kiyama za a tayar da mutane suna marasa takalma, hufatan uratan kuma suna tsirara, ba wanda yake saye da sutura, gurla sa'annan ba wanda yake da kaciya, duka za a tashi cikin wannan kirmitsi da kuma tashi hankali na kiyama. Yace fa awwalu man yuksa Ibrahimu alaihi salam, farko wanda ake fara sa masa tura a yinin kiyama gabaki ɗaya cikin bayan Allah kwata-kwata wanda za a fara sa masa tura shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam don haka ma Allah madaukakin sarki ke cewa inna ibrahima kana ummatan
inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi jtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim
Allah madaukakin sarki ya kire annabi Ibrahim a matsayin al'umma shi kadai amma daraja ta ta kai daraja ta al'umma a samu mutum miliyan 100 ba su kai daraja annabi Ibrahim ba shi karan kai ne shi kadai wata al'umma ce qanitan lillahi hanifa wanda yake ya karkace mu kowa ya karkace mu kowace fahimta ya koma zuwa ga Allah yana anfin mai jayuwa yana mai karkatuwa yana mai anfin bauta zuwa ga Allah wa lam yakun minal mushrikin ko bai zama cikin mushrike ba annabi Ibrahim bai taba shirka ba shakiran li an'ami sa'annan mai godiya ne ga ni'imomin Allah ijtabahu don haka Allah ya zabe shi wahadahu ila siratin mustaqim kuma Allah ya shiryar da shi zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici tafarkin nan wanda fa kullun cikin fatiha roƙo Allah muke yi ko muna ihdinas siratal mustaqim to shi Allah ya ba annabi Ibrahim shaida ya ce ijtabahu wahadahu ila siratin mustaqim ijtabahu Allah ya zabe shi wahadahu kuma ya shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici Allah madaukakin sarki ya ce gaba da cewa wa atainahu fid dunya
hasana wa innahu fil akhirati laminas salihin
Allah madaukakin sarki ya ce wa atainahu fid dunya hasana sa'annan mun bashi kyakkyawa a rayuwar duniya menene yafi kyau ga a ce ƴaƴanka duka annabawan Allah ne sana'a ce jikokinka kuma akwai annabawan Allah cikin su sana'a ce zuri'arka ga baki daya ta tafi daga wannan annabin ya mutu Allah ya tadda wannan annabi daga wannan annabin ya mutu Allah ya tadda wannan annabi ba ran da ake wayo gari cikin zuri'arka babu annabi har sai da aka kai ga annabi Isa alaihi salatu wassalam aka kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda annabi yana cikin zuriyar annabi Ibrahim ko har ma yake cewa an gwada mishi annabawa ya ga annabi Musa mai kama kaza annabi Isa mai kama kaza yace annabi Ibrahim kuma yace ba wanda yake da kama da shi duniya yace face ni yace in kana son kai dubi zuwa ga annabi Ibrahim yace to fasahibuku to ku dubi zuwa ga sahabinku shine annabi sallallahu alaihi wasallam so ka dubi irin darajar da ke ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kuma a lahira yana cikin salihai yana cikin jerin waɗanda Allah ya ɗebe salihan bayi waɗanda suke zaune a ƙarƙashin inuwar al'arshin Allah kuma waɗanda suke su ne na kan gaba wajen rahamar Allah a gida aljanna kuma su ne na kan gaba su ne dattawa a cikin aljanna su ne number one su ne na kan gaba sahun gaba a cikin dukkanin wata rahama wadda Allah madaukakin sarki yake yi a gobe kiyama to annabi Ibrahim malamai ma suna yi mishi kirari da abul anbiya shine uba annabawa saboda annabawan da suka zo mafi yawancinsu cikin zuri'ar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam suke zuwa in banda kalilan daga cikinsu wanda ba su wuce uku ba bayan wucewa annabi Ibrahim annabawa ba su wuce uku ba waɗanda ba su cikin zuri'a take, amma duk sauran annabawan da ka ji an ambata zuri'a suke, in dai bayan mutuwar shi ne. Abu Zar al-Ghifari, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda, shi yake karantar da mu. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabawan Allah yace arba'atun min al-arabi, hudu kawai ne suke cikin larabawa, hudu sune suke cikin larabawa, wanda cikin hudu din nan uku sune ba su cikin zuri'ar Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yace Hudun, wato Annabi Hud alaihi salatu wassalam. Kaga Annabi Hud ya zo gabanin Annabi Ibrahim ko?
Na'am.
Wa Salihun, da kuma Annabi Salih shi ma ya zo gabanin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa Shu'aibun, sannan Annabi Shu'aib. Waɗannan uku yace wa nabiyyuka ya Abu Zar, na hudu shine annabinka ya kai Abu Zar, wato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗannan hudu su kadai ne larabawa cike annabawa, amma duka saura ba larabawa bane. An fahimci wannan? To in dai annabi ne Allah ya aiko bayan wucewar Annabi Ibrahim, to cikin zuri'ar Annabi Ibrahim aka aiko shi. Don haka Allah madaukakin sarki yake ambatawa, yake wa wahabna lahu ishaqa,
wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub, kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl, ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.
To kaga ga lisna Allah yayi na manzanni ko? Da annabawa. Wadanda da yawa daga cikin su suna daga cikin zuri'ar Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. In banda kadan daga cikin su kamar Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ko, wanda yake wa Nuhan hadaina min qabl, yake Annabi Nuhu mun shiryar da shi gabanin zuwa Annabi Ibrahim. Kaga ya rayu ne gabanin zuwa Annabi Ibrahim ko, wa min zuriyatihi, haka ma a cikin zuri'ar Annabi Ibrahim, musamman ta karkashin dan shi Annabi Ishaq da jikan shi Annabi Yaqub alaihi salatu wassalam, Dauda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Haruna, duka Allah ya ambaci wannan duka zuri'ar Annabi Ibrahim ne. Don haka Annabi Ibrahim zuri'ar shi babu shakka an sanya mata nubuwa, Allah ya yi mata albarka, kuma albarka wadda take mai yawa. To idan muka koma, mun ji cewa Annabi Ibrahim ya zo yanka dandan shi Annabi Isma'il, kuma Allah ya fanshe shi ko?
Na'am.
Wanda malaman tarihi kamar yadda suka samu a cikin Isra'iliyat suka ce lokacin Annabi Isma'il yana shekara 14, daidai yana shekara 14. To a daidai wannan lokacin ne Allah madaukakin sarki ya yi ma Annabi Ibrahim bishara da samuwar Annabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Aka haifi Annabi Ishaq alhalin kasancewar Annabi Isma'il yana dan shekara 14. Kuma kenan yanzu za mu koma ne ga haihuwar Annabi Ishaq, majiya aka haife shi. To idan muka koma zuwa ga haihuwar Annabi Ishaq, za mu tarar da Al-Qur'ani bai bada wani annabi Ishaq, kawai abinda Qur'ani ya ambata bisharar da mala'iku suka yi ma annabi Ibrahim da iyali annabi Ibrahim cewa za a samu annabi Ishaq, sa'annan a ƙarƙashin annabi Ishaq za a samu annabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Amma labarin ya aka haife shi, ya ya taso har ya girma, wannan babu shi a cikin Al-Qur'ani, Allah bai karantar da mu ba. Sa'annan babu wani hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo karantar da haka. Dukkanin hadisai ba su karantar da ya rayuwar annabi Ishaq ta kasance ba, ya aka haife shi, ya ya taso, ya rayuwar shi ta kasance, duka babu shi a cikin hadisai. Don haka malaman tarihin musulunci da malaman tafsir duka suna ɗebo wannan ne a cikin Bible Isra'iliyat, wanda waɗannan Isra'iliyat takatsantsan ake da su, domin ba komai da yake cikin su ne gaskiya ba. An fahimci wannan, ba komai da ke cikin su ne gaskiya ba, akwai gaskiya akwai abinda ba gaskiya ba. Malamai sun kasa Isra'iliyat labaran da ke cikin Bible da labaran da ke yawo gabakunan Krista, an kasa su zuwa kashi uku. Kashi na farko shine mawafaqal kitaba wa sunna, abinda cikin su yadda ce da Al-Qur'ani da sunna, domin dukkaninmu mun tabbatar da cewa ba dukkanin Bible ne ya saba mu Qur'ani da sunna ba ko? Akwai inda ya yi daidai da Qur'ani da sunna. To inda Bible ya dace da Qur'ani, ya dace da sunna, ya yi daidai da su, to wannan wurin gaskiya ne, kuma muna gaskata wannan ɓangaren na Bible. Sannan na biyu, ma khalafal kitaba wa sunna, abinda ya saba ma littafin Allah, ƙararrai ya fito ya saba ma littafin Allah ko ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam, to fa huwa kadhibun, wannan ƙarya ne. Kamar al'amarin su na Trinity ko na cewa Allah uku ne, kaga wannan ƙarya ne, Allah ɗaya ne. Kamar wannan kissar ta cewa Azzabi wanda aka je yankawa shine annabi Ishaq, kaga ya saba ma hadisin annabi ko? Don haka wannan ƙarya ne. Ina fatar an fahimta, wannan ƙarya ne. So duk abin da ya saba ma Al-Qur'ani ko saba ma sunna daga cikin abin da Krista suke ambatawa na addininsu, to wannan abin ƙarya ne, babu kwanto, babu kuma wata shakka. Sannan kashi na uku, akwai abin da ya zo wanda bai saba ma littafin Allah ba, kuma babu gaskatawa shi a cikin littafin Allah, haka ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'ani bai magana a kai ba, sunna ba ta yi magana a kan wannan abin ba, ga shi cikin Bible. Don haka ba ka iya fitowa ka ce ya saba ma littafin Allah ko kuma sunna, ko ba ka iya fitowa ka ce ya gaskata littafin Allah ko ya gaskata sunna. To wannan abin ba mu gaskata su ko ba mu ƙaryata su. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibuhu, kada ku ƙaryata ahlal kitabi, sa'annan kuma kada ku gaskata su. Hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi, kada ku gaskanta ahlul kitabi, sa'annan kuma kada ku ƙaryata su. Annabi na ishara ga wace irin magana cikin abin da bai gaskata littafin Allah ba ko bai ƙaryata littafin Allah ba, bai ƙaryata shari'a musulunci ko bai gaskata ta ba. Wannan yana yiwuwa ka ƙaryata su ya zan gaskiya ne ko? Ko kuma ka gaskata su ya zan ƙarya ne? An gane? To malamai su ambata labarai ga sunan waɗanda babu buƙatar mu ambace su. na yadda aka haifi annabi Ishaqa, annabi Ishaqa ya tashi har ya girma, ya je ya aure har ya samu annabi Yaqub alaihi salatu wassalam. To sai dai abinda suke ambatawa a littattafansu na ahlul kitabi cewa annabi Ishaq bayan an haife shi ya kai shekarun aure, ya aure wata mata da ake kira Rifqa, wadda su a yarensu na Bible suke kira Rebecca. Za ka ga in ka buɗe Bible an rubuta Rebecca, amma kuma sunanta da larabci a larabci shi ne Rifqa. Ya aure wannan matar da ake kira Rifqa, kamar yadda mahaifiyar shi Sara ta daɗe ba ta haihu ba, ita kuma ita ma wannan Rifqa din ta daɗe ba ta haihu ba, ita ma ta samu matsala iri ɗaya da mahaifiyar shi annabi Ishaq Sara. Amma ita shekaru 20 ta yi a gidan annabi Ishaq ba ta haihu ba, wanda daga ƙarshe ta samu ciki. Wannan cikin da ta samu ya fara girma, sai ta ji wani abu cikin cikin wanda ya saba ma al'adar abin da mata suka saba gani game da ciki. Mai ta samu cikin cikinta, sai ta ji 'ya'yan da suke cikin cikinta suna faɗa kamar da yake a ruwayoyi na Isra'iliyat, dare da rana za ta ji 'ya'yan suna faɗa, kuma za ta ji suna dukan juna. Abin ya taya mata da hankali, ta faɗa ma annabi Ishaq, ta ce gafa abin da ke faruwa. Ya ce ta roƙi Allah ya gwada mata gaskiyar menene ke faruwa cikin cikinta. Ta roƙi Allah, sai ga shi a cikin baccinta an gwada mata cewa tawaye ne ke cikin cikinta. Sannan waɗannan tawayen ba su da jituwa, tun a cikin ciki faɗansu ya fara. Idan an haife su za su ci gaba da faɗa, ba su samun jituwa a rayuwarsu, sai dai ƙaramin shi zai fi samun albarka bisa ga babba. Don haka sai ta ɓoye wannan zancen, ba ta gaya ma kowa ba. Har lokacin haihuwa ya zo, ta yi naƙuda ta haifi tawaye. Wanda ta fara haihuwa ya fara fitowa, aka samu suna Esu. Esu shi kuma wanda biyo bayan shi aka same shi Yaqub shi ne annabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Kaga su sun nuna annabi Yaqub cewa tawaye ne ko, da shi da ɗan uwan shi Esu. Amma mu a Alƙur'ani ba a karantar da mu wannan ba. Ƙur'ani bai ce tawaye ba ne, bai ce ko ba tawaye ba ne. Ƙur'ani bai ce tawaye ba ne, bai ce ko ba tawaye ba ne. Don haka la tusaddiquhum wala tukazzibuhum. To haka aka haife su. Wayannan tawayen ɗayan yana da jar fata da yawan gashi ga jikin shi tun daga haihuwar shi, shi ne Esu. Ɗayan kuma ya yi daidai da mahaifin shi da mahaifiyar shi, wato ya yi daidai da annabi Ishaq da Rifqa mahaifiyar shi. Don haka launin fatar shi za ka ga launi ne irin na Bani Isra'ila, shi ne Yaqub alaihi salatu wassalam, wanda daga baya aka riƙa kiran shi da suna Isra'ila ko, wanda ya zamo shi ne sanadiyar samuwar wannan ƙabilolin na Banu Isra'ila. Ina fatar an fahimta. to sun taso shi Yesu mutum ne kakkarfa sa'annan wanda yake son zama cikin daji da aka yi zaɓi sana'a ta farauta shi kuma annabi Yaqub mutum ne wanda yake bai yi ƙarfin Yesu ba sannan mutum ne mai son addini mai son zama cikin mutane da aka shi sai zaɓi sana'a ta kiyo yana da raguna a gida waɗanda yake kiyo da 'yan tumaki tare da mahaifi ne annabi Isaac alaihi salatu wassalam sannan Yesu mutum ne wanda yake ya fi son bai da hangen nesa ya fi girmama yau bisa ga gobe shi kuma Yaqub mutum ne mai hangen nesa ya fi kallon gobe bisa ga yau ina fatar an fahimci wannan to a haka suka rayu kuma suka rayu suna faɗa da juna suka rayu ba wani shiri ke tsakaninsu ba wata soyayya ke tsakaninsu ba wanda za mu dawo ta kansu mu ji irin sabanin da suka samu ko mu ji irin yadda ahlul kitabi suke ambatawar barna ga annabawan Allah manzannin Allah suna ambatar musu barna an fahimci wannan sannan kuma wannan Yesu din bamu da ambato ne cikin Qur'ani bamu da ambato ne cikin sunna Al-Qur'ani bai ambaci wani annabi da ake kira Isa ba sannan bai ambaci sunna ma bata ambata ba amma su dai so ambata sannan wannan Yesu din kun ga tun cikin ciki yake faɗa da annabi Yaqub kun to haka zuri'ar Yesu da zuri'ar Yaqub faɗa suke da juna bayan su sun wuce zuri'ar su ta ci gaba da faɗa da juna zuri'ar Yesu ita suke kira Edomite zuri'ar Yaqub ita suke kira Israel to sun ci gaba da faɗa da juna waɗannan Edomite ɗin suka ce su ne suka haɗu da Larabawa da wasu ƙabilu suka samar da waɗannan Falastinawa da kuke gani yau don haka faɗan da ake na Falastinawa da Isra'ila tun cikin ciki aka faro shi an fahimci wannan tun cikin ciki kakanninsu suka faro shi da Yesu da annabi Yaqub alaihi salatu wassalam amma za mu ji yadda labarin yake domin akwai wasu Krista waɗanda suke cewa zuri'ar Yesu ba su ne Falastinawa ba amma idan ka tambaye su ka ce ina zuri'ar Yesu take zaune kuma sai su yi maka describing Falastin nan ne suke zaune su ne suke zaune Falastin kuma idan ka ce su suranta masu za su baka siffarsu daidai da siffar Falastinawa kuma idan ka ce menene tsakanin zuri'ar Yesu da zuri'ar Isra'il Yaqub za su ce ba faɗa ne na shekaru da shekaru an gane wannan da haka su a wurin Krista wannan faɗan na Isra'il da Falastin tun zamanin annabi Yaqub yake kuma tun suna cikin ciki aka fara faɗa har suka fito cikin nan duniya faɗa ake yi faɗan ya zarce yanzu gashi dubban shekaru har yau ba a daina faɗan ba ina fata an fahimta sannan kaga zuri'ar Yaqub su suke da abin yabo ko saboda shi yake da addini shi yake da hangen nesa yana kallon gaba ba yau yake kallo ba wasu ko Falastin ba su da addini ba su da hangen nesa an gane wannan saboda zuri'ar Yesu ne sun gado wannan ɗabi'ar daga kakansu Yesu ina fatar an fahimta amma za mu dawo nan ga tarihin nasu su biyu ɗin da yadda suka rayu tare da mahaifinsu annabi Isaac idan muka leƙa garin Makka muka ji su kuma garin Makka yaya sha'anin annabi Isma'il yake an fahimci wannan a garin Makka su kuma annabi Isma'il na can tare da mahaifiyar shi bayan Allah ya fanshe shi ya ci gaba da rayuwa har ya kai shekarun aure, ya aure wata mata daga cikin Amalek, kabila ce ta Larabawa. Daga ƙarshe Annabi Ibrahim cikin zagayen da yake ya zo tarar da wannan matar, mijinta bai nan, ya yi mata tambayoyi ta ba shi amsa, nan ya fahimci ba matar kirki ba ce. Ya ce, in mijinki ya dawo ki ce na ce ya canza ƙauren ƙofashi, ya canza ƙauri. Annabi Isma'il ya dawo da wajen farauta ta ba shi labarin wani tsoho ya zo mai siffa kaza mai siffa kaza, nan take ya gano mahaifin shi ne Annabi Ibrahim, kuma ya ce in canza tsauren gidana, ya ce ka canza tsauren gidanka, afwan, ya ce ka canza tsauren gidanka. Don haka Annabi Isma'il ya fahimci abin da ake nufi, ya ce to babana ne yana nufi in canza ki, ki ba matar zama ba ce, don haka ya saki ta. Sai ya auri cikin ƙabilar Durhum, ya aura wata. Annabi Isma'il ya ci gaba da zama da ita, yakan je farauta ya ɗauki lokaci sannan ya dawo, ya yi ‘yan kwanaki wajen farauta kun? Annabi Ibrahim ya sake dawowa, sai tarar da an canza matar, ya yi mata wasu tambayoyi game da yanayin gida da irin matsalolin da suke ciki. Ita kam wannan bata koke mai ba, sai ta yaba mai, sai ya ce to in mijinki ya dawo ki ce na ce ya tabbatar da ƙauren shi, ƙauren shi lafiyayye ne mai kyau ne. Mijin ya dawo, wato Annabi Isma'il ya dawo ta ba shi labari, ya ce to mahaifina ne ya yaba da ke, kuma ya ce in tabbatar da ke in zauna da ke. Ba haka ke ce matar zama gare ni. To ana haka sai ga shi Annabi Ibrahim ya sake dawowa wani lokaci, yana dawowa sai tarar da Annabi Isma'il alaihi salatu wassalam, ya ce ya Isma'il inna Allah amarani bi amri, ya ce ya kai Isma'il ko dai yanzu Allah ya hori ni da wani al'amari, kaga in kai ne sai gaban kai faɗi ko? A to can farko Allah ya hori shi, an ɗauke su daga cikin mutane an kawo su nan cikin daji. Na biyu kuma Allah ya hore shi da ayanka shi ko? To na uku kuma gashi ya dawo ya ce inna Allah amarani bi amri, Allah ya hore ni da wani al'amari. Qala sai Annabi Isma'il ya ce fasna ma amaraka bihi rabbuka, ka aikata duk abinda ubangijinka ya hore ka da shi, ni mai baka haɗin kai ne ko mai baka goyon baya ne. Kala sai Annabi Ibrahim ya ce wata ina ni idza ka iya taimako na ga wannan aikin? Ala ya ce o inuka, ya ce wallahi zan taimake ka, ya ce wata ina ni za ka iya taimako na? Kala ya ce wa o inaka, ya ce wallahi zan taimake ka ga wannan aikin. Kala ya ce to fa inna Allah amarani an abniya hahuna baitan, Allah ya hore ni da in gina ɗaki a wannan gurin, Allah ya hore ni da in gina wani ɗaki na ibada a wannan gurin. Wa ashara ila akamatin murtafi'a, ya yi nuni zuwa ga wani tulin yashi wanda yake ya ɗaukaka, tulin yashi ya girma ya yi sama haka. An gane? Alama haulahu, alama haulaha, ya ɗaukaka da abin da yake gefe-gefe haka, tulin ya shi ne sosai da sosai. Ala ya ce to nan ne aka ce mu gina wannan ɗakin, na bauta Allah, Allah ya gwada mini ya ce mini in zo in gina wannan ɗakin wannan wuri. Don haka za ka iya taimako na? Ya ce ƙwarai ko zai iya taimakonka ya babana? To fa inda zalika rafa alƙawa'ida min albayti, a wannan lokacin ne suka ɗaukaka harsashi foundation na ginin ɗakin Kaaba, wanda Allah maɗaukakin sarki yake ba da labari. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
ربنا
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
الله مدوكة زلكية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. أي واذكر لهم يا محمد ka ambata musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani. Iz yarfa'u Ibrahim alqawa'id min albayti, asailin da annabi Ibrahim yake dauka foundation harsashi na ginin ɗakin Kaaba. Wa Isma'ilu, tare da taimakon dan shi annabi Isma'il alaihi salatu wassalam. Lokacin da suke ginin ɗakin Kaaba ya kula ne suna cewa rabbana taqabbal minna, ya ubangijin muka karbi wannan aiki gare mu, innaka antas samiul alim, lalle Allah kai mai ji ne kuma masani. Don haka roko Allah suke yi ko? Kaga lokacin da kai kake wani aiki waka kake yi, wani shewa yake yi ko? Wani ma zai buga ihu yana cikin aiki, an gane daki-daki ne. To amma su ba haka suke ba, su Allah suke ambato lokacin da suke ginin ɗakin Kaaba. Annabi Isma'il alaihi salatu wassalam ya kasance yana ɗauko duwar wasu, kunga ya ɗara ƙurciya ya je nesa ya ɗauko duwar wasu ya kawo shi. Kuma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana ginin ɗakin Kaaba, suna wannan aikin. Kuma babu abinda suke faɗi face rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, shine abinda suke ta faɗi, shine abinda suke ta faɗi. Suka ci gaba da addu'a, rabbana waj'alna muslimaini laka, ya ubangijin mu ka sanya mu zamo masu miƙa wuya zuwa gare ka, mu zamo cikakkin musulmi. Wa min zuriyyatina ummatan muslimatan laka, kuma ya Ubangiji ka sanya cikin zuri'armu wata al'umma wadda take mai miƙa wuya zuwa gare ka, al'umma wadda take musulma. Wa arina manasikana, ko bayan mun gama ginin wannan ɗakin na Kaaba, ya Allah ka gwada mana guraren ibadodinmu na aikin hajji, ka gwada mana duk inda za mu ibada aikin hajji. An gane? Kaga sai Allah ya gwada musu Safa da Marwa, ya gwada musu Mina inda ake zuwa, ya gwada musu Muzdalifa ko? Ya gwada musu duk inda ake ibadoji na aikin hajji. Suka roƙi Allah ya gwada musu. Wa tub alaina, kuma ya Ubangiji ka karɓi tuba gare mu, ka karɓi tuba gare mu, innaka antat tawwabur rahim. To bayan haka suka ci gaba da gina. Can da gina ta yi tsawo, sai annabi Isma'il ya samu wani ƙaton dutse sai ya ɗora shi, wanda annabi Ibrahim ke takawa kamar scaffold haka, yana taka shi yana gina. To wannan dutsen saboda darajar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sai gashi ya fara narkewa yana fidda sawun annabi Ibrahim. Wanda wannan shi ake kira makamu Ibrahim. A da can gindin Kaaba yake, kusa da ɗakin Kaaba yake. to musulmi na ƙara yawa a lokacin Umar al-Faruq sai zaman tu masu sallah da masu tawafi suna samun clash shi wannan ya dora goshin shi ƙasa shi kuma wannan ya zo yin tawafi kun ga zai taka shi ko to sai Umar ya yi shawara sai aka dauki dutse aka matsa da shi nesa ga dakin Ka'aba ta yadda mai tawafi zai samu wurin yin tawafi mai sallar shi ma zai samu wurin yin sallar yanzu wannan dutsen yana nan cikin wani glass wanda duk yaje dakin Ka'aba yaje masallaci ne alfarma zai ga wannan dutsen an fahimci wannan zai ga kuma ga sawan annabi Ibrahim nan saman wannan dutsen duwar wasu da halittu ire-iren waɗannan babu shakka sun san girman masu girma sun san darajar masu daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi na san wani dutse a garin Makka babu wanda zai fuskanto wannan dutsen face wannan dutsen ya yi mini sallama ya ce assalamu alayka ya rasulullah dutsen sallama yake ma annabi yace yana garin Makka yace na san shi yanzu haka ina iya gode shi sannan wata rana annabi na tsaye bisa ga dutsen Uhud mudubi dutsen Uhud mu anan bama da dutsen da ya girman dutsen Uhud mota sai ta yi gudu akwai titi in ta hau wannan titin da yake kewaye da shi sai ta yi gudu na awa ɗaya bata kewayo shi ba saboda faɗin dutsen amma manzo Allah yana sama Abubakar As-Siddiq al-Akbar shi ma yana sama Umar al-Faruq yana sama Usman bin Affan yana sama su hudu din nan suna saman dutse saboda girma da darajar waɗanda suke saman dutsen Uhud sai dutsen Uhud ya kama girgizawa manzo Allah ya sa kafa yadda ki dutsen Uhud yake usbuti ya Uhud yace ka tsaya kurum ka daina motsi ya kai Uhud ka tabbatu inda kake ka bar motsawa fa inna ma alayka nabiyyun yace ai annabi ne yake akan ka wa siddiqun da Abubakar As-Siddiq al-Akbar wa shahidani da kuma shahidai guda biyu shahidan sune Umar al-Faruq wanda aka kashe yana cikin sallah ko da Usman bin Affan wanda aka kashe yana karatu al-Qur'ani manzo Allah ya tabbatar da haka so kaga ashe duwar wasu da halittu waɗanda suke sandararru sun san girman masu girma sannan da za ka hau dutse ka yi sabo dutse yana ne na jin takaici domin dukkanin halittu ga baki daya musulmai ne kuma Allah suke bauta ma a iya ta su bauta yusabbihu lillahi ma fis samawati
bismillahirrahmanirrahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi الملك القدوس العزيز الحكيم
كاجما في السماوات ابين دا يكي cikin samai kaf wa ma fil ardi da abin da yake cikin kasa ba a dai bai kome ba dukkanin su yusabbihu lillahi tasbihi suke ma Allah dare da rana suna ta yin tasbihi cha akwai inda aka ce sabbaha sun yi tasbihin sannan nan yusabbihu ta tayi suke ba su daina ba wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ko
wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura
do haka komai da ka sani tasbihi yake ma Allah to wannan dutsen shi yasa ya lutsa ya fara narkewa sawun kafar annabi Ibrahim ya fito sama wannan dutsen to anan suka ci gaba da gina har lokacin da suka kammala gina dakin na Ka'aba bayan sun gama gina dakin Ka'aba sai ya kasance shine daki na farko kenan da aka fara ginawa domin abota ma Allah ko
na'am
ga wannan lokacin duk duniya babu da aka taba ginawa domin abota ma Allah dakin Ka'aba shine daki na farko wanda aka fara ginawa masallaci na farko wanda aka fara ginawa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake tabbatarwa inna awwala baitin wudi'a lin-nas
inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
تو كاش أنا تابدا من الوقت إن شاء الله تعالى وبذام تاشكم ودنا آيوين إن أول بيت مذئ للناس للذي ببكة za mu tashi a kansu idan mun kalli ginin dakin Ka'aba da bayanai akan ginin dakin Ka'aba sai mu koma ga hadisi Abu Zarr sanan mai jami'i domin akwai nau'i na kaman sabawa tsakanin hadisin da aya amma kuma wadanda suke da ilimin hadisi kai sai za su iya jami'i su fitar da hukunci daya ke san da hadisin da ayar suna magana ne akan abu daya babu sabani tsakanin su za mu yi wannan insha Allah ta'ala sannan sai mu koma mu ji yadda aka gina baitul baqadis da kuma abin da ya faru tsakanin Yesu da Yaqub alaihi salatu wassalam ina fatar Allah madaukakin sarki abinda muka karanta daidai ya bamu ladar shi abinda kuma muka yi kuskure ya gafarta muna ya ganar da mu gyara kuma ya bamu ikon gyarawa akwai wani bawa Allah da ake kira Ibrahim Yusuf wanda ya aiko da kuɗi yana neman a roƙar mishi Allah ya biya mishi buƙatotin shi kuma kusan ya aiko da kuɗi waɗanda za su kai 1/3 zuwa 1/4 na abin da ake bida a biya ɓangaren sunna TV domin ya aiko da 300,000 muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya biya mishi buƙatotin shi akwai wata mata Hadiza Kwaido ita kam gaskiya samun irin ta yana da wuya wannan lokacin saboda akai akai ana ramadana ko ba a ramadana tana aikowa da sako bakin gurgurdo abinda Allah ya hori mata taka aiko 10,000 taka aiko 5,000 taka aiko daidai abinda duk Allah ya hori mata ina roƙo Allah madaukakin sarki ya biya mata dukkanin buƙatunta
amin
sannan akwai liman dai har yau malam shehu kaka muna bara addu'a Allah ya bashi lafiya
amin
muna roƙo Allah ya bashi lafiya
amin
sannan mahaifin Abdulkayyum alaranmu ya samu sauki har ma an sallame su daga asibiti muna roƙo Allah ya ƙara ba shi lafiya
amin
Allah ya ƙara ba shi lafiya
amin
su kuma Allah ya ba su ladar jinya
amin
Allah ya ba su ladar jinya
amin
mara lafiyan mu duk inda suke ya Allah ka ba su lafiya
amin
masu lafiya ka ƙara musu lafiya
amin
ka ba su ikon aiki da lafiyar wajen bauta maka
amin
abinda duk ya yi muna wahala ya Allah ka sauƙa mana shi
amin
abinda duk ya buwaye mu ya Allah ka sa mu buwaye shi ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya cikin kasashen mu ya Allah ka taimake mu ya Allah ka taimake mu gobe kiyama ka sa aljanna ce makoman mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.